بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيل كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد، يحلون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين الذين أخبر الواقف على نهايات أقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه، وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في العلم الكلام والفلسفة، وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدا، قد ذكرناه في كتاب الصواعق وغيره. وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء: آخر أمر المتكلمين الشك، وآخر أمر المتصوفين الشطح. والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العباد، ولذلك أنزله من تكلم به وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، والأمثال القصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك بما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة، فيصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها، فتصلح أفعاله اختيارية اقتسابية كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي، فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godewa Allah madauki da ya sake hada mu a wannan safiya ta Lahadi 16 ga watan Jumada al-Akhirah a shekara ta 1439 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 4 ga watan uku a shekara ta 2018 a lissafin da ake kira miladiya a darasin mu na nawa kenan 46 a karatun mu na littafin Idafatul Lahfan fi masaid ash-shaytan na Malam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. Har yanzu ba mu nisa ba a babi na 7 babin da malam ya kulla shi don bayanin cewa a cikin alqur'ani ko in ce alqur'ani ya kunshi magungunan zuciya da kuma abin da zai jawo kawar da dukkan cututtukan da suke cikinta, duk abin da ake bukata na magani da cututtukan zuciya to akwai shi a Qur'ani. Ya fara da aya ta cikin Al-Qur'ani sananniya, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatu min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri, da kuma fadin Allah madauki wani nunzilu min Al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya bayanin cewa a cikin Al-Qur'ani akwai hujjoji bayyananu yankakku da suke bayyana gaskiya ta bambanta daga ƙarya, har ya zama cewa cututtukan shubuha sun gushe babu su. Ya ci gaba dai har inda ya gaya mana cewa duk wanda Allah maɗauki ya arzuta shi da hujjoji da kuma waraka ta zuciya, to zai ga wato gaskiya ta bayyana gare shi kuru-kuru daga abin da yake barna da ƙarya, zuciyarsa za ta nuna masa muddin dai babu cutar shubuha a zuciyarsa. Kamar yadda mutum yake ganin dare da yini, yadda zai ga dare haka zai gane wannan gaskiya ce, yadda zai ga yini haka zai gane wannan ita ma gaskiya ce ko ƙarya ce, kuma ya san cewa duk abin da ba Qur'ani ba, duk wani littafi a duniya wanda ba Al-Qur'ani ba ne na daga littattafan ra'ayoyin mutane da abubuwan da suka rubuta daga hankalinsu, to sai dai ka same su ko dai ilmomi ne da babu amincewa a kansu, ra'ayoyi ne kawai, wani mutum ya bi ra'ayin wani da taqlidi, ko kuma ya zama zanni ne na ƙarya, wato zato ne wanda yake ba shi da tabbas, wanda kuma mun san zato baya wadatarwa daga gaskiya, ko kuma su zama wasu al'amura ne ingantattu amma kuma babu amfani ga zuciya a cikinsu, ma'ana abu ne ya inganta amma kuma ba zai amfani zuciya ba, ko kuma wasu ilmomi ne masu inganci amma kuma an wahalar da mutane wajen hanyar da za su samu ilimin, an tsoratar da su, an sa su har sun kyamaci ilimin saboda wahalar a same shi, wahalar a gane shi. Shine yana magana ne akan ilmul kalam. Sannan ya ce sun tsawaita maganganu wajen tabbatar da waɗannan ilmomin da ake ga kamar akwai gaskiya a cikinsu, tare da cewa amfaninsu ɗan kaɗan ne, ba mai yawa ba ne. To shi ne sai ya yi iktibasin hadithin Ummu Zar'i wanda yake cikin Muslim da tsawonsa, akwai shi kuma a cikin Bukhari, wanda ɗaya daga cikin mata ne suka haɗu suke bayanin mazajensu. Akwai san dai hadithin Ummu Zar'i, kowace ta ce ita mijinta kaza, ita mijinta kaza, to ɗaya daga cikinsu shi ne take cewa ita mijinta saboda mummunan halinsa, lahmu jamalin ghaffin, shi naman raƙumi ne wanda yake hazil, ma'ana wanda yake babu ɓargo a ciki, ba maiƙo, marar maiƙo, nama wanda yake dusa-dusa haka ba shi da daɗin ci, shi ne ghaff, marar daɗi. To naman marar daɗi, ala ra'si jabalin wa'rin, kuma aka je aka ɗora shi a kan dutse mai wahalar hawa, wa'ar shi ne wuri wanda yake an tsoratar da kai, kai kanka kana tsoron ka je kuma yana da wahala ka shige shi, to dutsen da yake irin wannan ce siffarsa, kuma aka je aka ɗora naman da mai daɗi ba, ina ruwanka da shi, ai kaga ba abin da zai sa ka wahala don ka samu wannan nama ɗin. لا سهل شيد دوس ام با مي سوكين احوش بفير تطا بل انا احو ولا سمين شي كما نام با مي كيتي با فيون تقل بل انا ادكو شيني يون تقل ادكو شي رواية ابو عبيد اولين الطبراني دما غير الطبراني ياسين فينتقى فينتقى هكذا يجي حتى وسو روايوين بخاري فينتقى بلنتنا اتشرو بربوانسا دقى النقيو النقيو شيني بربو با النقيو با النقيو سبتسي ابو كينا النقيو دا كسرة ننونو شيني بربو تو idan da a ce yana da dadin nama to a sha wahalar hawa dutsen domin a samu bargon sa dan tsotsa an fahimci wannan abu to babu wancan babu wannan shi naman ba mai dadi ba hanyar da za a samu naman ma mai wahala wannan mata tana siffanta mijinta ne da wannan siffa tana nuna cewa mutum ne mai mummunan hali ba jin dadin zama ake da shi ba hakuri kawai take da shi to wannan kalmar kamar da an bata mana a cikin hadisi take malaman aqida suna amfani da ita wajen wasafta ilmul kalami ilmul kalami ai mun san ilmul kalami wato hanyar tabbatar da aqida ta hanyar hankali ba tare da kula da nassi ba malaman da suka kafa wannan hanya suke ilmantar da mutane ta hanyar ko kuma suke wajabtawa mutane cewa imani da Allah ba zai yiwu ba sai ta wannan hanyar sun wahalar da mutane wajen na farko fahimtar wannan abun sannan kuma abin da za a fahimto din ba wani mai amfani bane akwai hanyar da za ka same shi a Qur'ani ba ta hanyar wannan wahalar din ba kun gane ko ba ku gane me ne maqsudin wannan zancen a gurin malaman ilmul kalam da suka rubuta littattafai da suke kira sunan littafan aqida أوجب الواجبات هو أول واجب أولون سشيني ككك بيزو تيركا سيكاي بنتكي كاتب تدى الله أفلي كركا يدما أقول كومي أزو تيركا نإيماني دى الله سامور ألم فر كركا يدى أقول الله سيكاي بنتكي دى كانك كما سن وجب تولن أبون أكون قوة سكا سي حرام نيكي تقليدي daga cikin taqlidi shine kace ma zaka karanta daga alqur'ani suka ce wannan ba hujja bace domin alqur'ani dalilin sa dalili ne lafazi dalilin lafazi kuwa la yadullu ala al-yaqin inji su don haka sai kowa yayi watsi da duk wani ilimi da duk wata aqida sannan sai zo yi binciken ya zai gano Allah to wace hanya suka sa da zaka gano Allah din ita ce ka kalli halittu halittun nan da kai a ciki da bishiyoyi da ruwa da rana da wata taurari dukkaninsu suna da wani abu da ake cewa bayan jauharin da suke da shi na ainihin halittarsu to kuma suna da a'rab a'rab shine siffofi da suke gitta musu to siffofin nan wata ran a same su wata ran sun gushe to tunda ku haka suke dole ne ya zama wanda yayi su shi baya gushewa don haka hanyar da za ta nuna maka akwai mahalicci shine cewa shi mahalicin da ban yake da waɗannan halittar da kake gani saboda su halittun suna da siffofi siffofin nan wata ran akwai su wasu babu su to shi kuma wanda ya samar da su wajibi ya zama muhdithin la la hadith ma'ana shi mai fararwa ne ba farar da shi akai ba kun gane wannan na san da wahala sai ka je kamar zance haka baka gane shi to wannan hanyar kun ga tana da sauki a gane a samu Allah ba su da sauki to wannan kuma ita suka sanya a matsayin wajibi wai sai ka bi wannan hanyar sannan ka gano Allah subhanahu wataala sai kai imani da shi sannan kuma sai ka fara bauta masa yanzu dan Allah ammi daga cikin mutane wanda ba karatu yayi ba wanda bai karanta wannan abun ba a gumman zai iya gano Allah ta hanyar wannan to gashi kuma haramun ne ba zai shiga aljanna ba sai yayi wannan abu an wahalle shi ko ba wahalle shi ba sannan natijar da zai samu mai sai ce cewa akwai Allah
natijar cewa akwai Allah kuma ba a buƙatar ma wannan hanyar kwata kwata ba a buƙatar ma hujja akanta kowa san akwai Allah saboda ita dalilin da ke nuna mana akwai Allah dalili ne na fitra akwai shi a zuciyar kowa Allah madauki haka ya gina kowa cewa ya yarda akwai Allah ma min mauludin illa wa yuladu ala alfitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi wannan na san ku riga kun san wannan mun sha takririn wannan matsalar akan haka dan haka abinda zaka same shi kuru-kuru a Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waɗannan mutanen sun wahal da mutane kafin a kai ga sakamakon samun sa ilimin sai yana da amfani ko ba shi da amfani ku ga ashe nama ne mara dadi aka je aka dora shi a saman dutse dutsen da wahala ka haukan sa misalin yayi ko bai ba shikenan abin da ake shi yasa aka kawo mana wannan abin nan Allah fa aina mun yi zantan sa ko to sai ce wa ahsanu ma inda almutakallimin mafi kyawun abin da zaka samu a wurin mutakallimin su masu irin wannan ilimi na ilmul kalam wa ghairihim da wasunsu masu falsafa iyayen gidansu kenan fa huwa fil qur'ani asahhu taqriran zaka same shi a cikin alqur'ani asahhu taqriran an yi taqririn sa ta hanya mafi inganci Allah madauki ya mana bayani shi ya halitta samai da ƙasa ko a kwana shida shi ne ya halitta komai da komai shi ya halitta kowa da kowa duk abin da kake gani shi ya halitta shi wallahu khaliqu kulli shay'in to dan Allah in dai ka yarda zaka zo ka bauta Allah Allah din ya ce shi ne ya halitta komai na me sai ka zo ka kalli komai din sai ka kalli siffar komai din sannan ka ce wannan komai din ba tabbatacce bane dole ne shi mai shi wanda ya halitta shi shine tabbatacce sannan kuma sai su ce ai shi din bai halatta ya zama yana da sifa ba kun san asalin dalilin da yasa fa ba su yarda a dangana wa Allah sifa ba wannan magana ce fa cewa tunda in dai abu mai sifa ne to ya zama fararre to dole ne ya zama wanda ya samar da fararre shi ba fararre bane alamar rashin faruwarsa su a wurinsu ba huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin bane a'a alamar shine ba shi da sifa sai a ce bai sifantu da sifa ba domin in mai sifantuwa ne da sifa to wai canje-canje suna auka masa duk abin da canje-canje ku suna auka masa to bai halatta ya zama shine abun bauta ba kaga kenan su abunsu abun bautar ma kamar babu shi sai sa ibn taymiya sau da yawa yake ce musu wannan ilahin da kuke so ku tabbatar la wujuda lahu illa fi dhihni babu samuwa sai ba shi da samuwa sai a kwakwalwarku domin a kwakwalwa ne zaka iya samar da abin da akwai shi babu shi ba shi da sifa baya sama baya ƙasa baya dama baya hagu baya cikin wannan duniyar baya wajen duniya to dan Allah ina yake babu in banda abin da zaka sawwara shi a kwakwalwarka to babu mai babu abin da ke da wannan sifa babu wani abu wanda yake maujudun da ba shi da sifa shi yasa ibn taymiya lokacin yake masa raddi a cikin at-tadmuriyya yake cewa ya kawo wannan ka'idar cewa al-qawlu fi sifati kal-qawli fi dhati abinda za a ake fadi dangane da samuwar Allah a zatin sa to shi za a fada dangane da sifofi ma'ana in an tambaye su masu wannan ilmin kalami shin kun yarda tukunto Allah din yana nan ai kun riga kun yi binciken kun gano yana nan ko shi ya halitta samai da kasa za su ce eh sai a ce to yana da zati ko ba shi da zati kace eh yana da zati to zatin nasa wanda iri ne sai su ce ba mu gan shi ba to shine sai a ce musu yadda ba ku ga zatin ba amma kun yarda akwai shi to sifofin ma ku yarda akwai su ko da ba ku gan su ba shikenan shine ma'anar alqawlu fi sifati kalqawli fi dhati wannan shine raddin da ake ma jahmiya wanda su ne masu karrara waɗannan al'amura ɗin Allah sa kun gane yawa ɗaya kuma ka'idar da ya kawo alqawlu fi ba'd sifati kalqawli fi ba'd al-akhar shi kuma wannan raddi ne ga asha'ira su da suke tabbatar da wasu sifofin suke tabbatar da wasu sifofin amma tunda yanzu zance mu ba na sifa bane mu kyale wannan magana so nake dai zama kun fahimci zancen nan na maganar ilmul kalami da tabbatar da aqida ta hanyar ilmul kalami hankali ba ta hanyar nassi ba hanya ce mai wahala ba ta kuma tabbatar da abin nema mai amfani kuma sannan akwai a Qur'ani abin da ya fita cancanta ya fita inganci ya fita saukin a gane shi insha Allah an gane wannan abu to sai yake cewa wa ahsanu tafsiran a cikin alqur'ani akwai abin da yake kuma yafi saukin tafsiri yafi kyawun tafsiri abinda Allah zai faɗa dangane da halittarsa yafi fitowa kuru-kuru sama da wancan yanzu kullum ina ba mu misali su wadanne ne littafan ilmul kalamin nan nakan ba mu misali ai su jawharatut tauhidi su ummul barahin ga waɗanda suka karanta a sakandare haya islam ko sun san waɗanne littafan su ummul barahin da sauransu kullum nakan ce dan Allah ka samo mana wanda ya karanta wannan littattafan ya gane su haƙiƙanin ganewa kuma yake koyar da su ta fuskar da wanda ake koyarwa din ma zai gane in dai zaka yi adalci tsakani da Allah zaka ce ko da akwai wanda ya gane to akwai wahala a ganewa ko babu wahala waɗanda dai suka karanta nake tambaya akwai wahala ko ba wahala akwai wahala to wannan wahalar ƙarshe kuma abinda zaka zo ka samu sakamakon da ka samu shine akwai Allah to dan Allah samar da kuma tabbatar da akwai Allah din nan zaka same shi a Qur'ani cikin hanya mafi sauki ko kuwa sai ka sha wahala irin waccan a Qur'ani akwai hanya mafi sauki har halittar yadda zaka gane afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat kaga kai babban larabe irin wannan misalin ya fahimce shi ko bai je makaranta ba ya san raƙumi zai kalli raƙumi ya ga yadda aka halicce shi tafiyarsa a sahara yadda Allah madauki yayi shi da tsawonsa saboda a sahara babu abinci a ƙasa dole sai bishiyoyi yake ci sai zama mai tsawo ba irin kananan dabbobi ba irin waɗannan abubuwan duk haka Allah ya halitta sa zaka iya ganewa cewa kai lalle wannan halittar wanda yayi ta abu ɗaya ne in dai magana tabbatar da Allah ne ka dubi yadda aka halitta dan adam wa fi anfusikum afala tubsirun a cikin ku ko kanku akwai aya wa zai iya kawo wata siffa da za a gyara yadda aka halitta dan adam ta kyau ka ce ina ma dan adam a sanya masa siffarsa ba wannan ba a ce ka idansa da zai kallo a kokon kansa yake a ce a dauko kunne a raba daya a goshi daya a keya zai kyau ko ba zai kyau ba don haka wannan kuma kowanne dan adam haka aka yi shi da wannan fi ahsani taqwim kamar da Allah ya faɗi kuma wannan halitta ka ga yadda take tafiya daidai wa daidai ba a taɓa samun wani wanda ya yi da'awar shi ma mahalicci ba ne shi ma wani Allah ne daban ya ce yau ba zai fito da rana da ƙarfe 6 da rabi ba shi sai ƙarfe 9 da rabi za ta fito abin nan kudu misali ya ce ba za ta tsaya a tsakiya ba kawai da sauri za ta wuce ba za ta yi wani abu ba za ta yi kaza ba kowa kowanne mahalicci ya ce shi ga yadda yake so yau wani ajalinsa ya yi zai mutu a gun Allah sai wani Allah ya ce a shi bai dabai ba yau wani zai mutu ba sai bayan shekara 100 duniya za ta zauna lafiya kasancewar babu wannan firgicin da tashin hankalin da kuma hargitsin a gudanar da duniya ya nuna cewa mahalicinta guda ɗaya ne baka buƙatar ka kawo yana da sifa ba shi da sifa don haka waɗannan abubuwan tunda suna da sifa to shi ba shi da wannan duk bata lokaci maganar Allah ita ce gaskiya ka yarda da ita zaka samu kwanciyar hankali zaka samu kuma yaqini kuma ba zaka samu shubha a zuciyarka ba an gane wannan ko ba a gane ba yauwa to amma su a wurin waɗancan mutane sun halda kansu sun dauki hanyoyin da ba za su kai su ga gaci ba kuma sannan ba su da amfani mu ci gaba sai ce falaysa indahum illa takallufu wattatwilu wattaqidu babu abinda zaka samu a wurin su illa wahal da kai dora ma kai abinda zai wahalar a fahimce shi da tsawaitawa marar dalili a tsawaita maka zance gaba ɗaya a sha wahala wallahi da zaka ga littafan da waɗannan bayan Allah suka rubuta zaka yi mamakin yadda za a ɓata ba shine kisa da kullum muke ba roman na razi lokacin da ya je wani gari ko ya aka ce a zo a taro zai bayanin cewa akwai Allah ya rubuta littafi da dalilai har guda 1000 wata tsohuwa ta ce ita ba za ta ba ta tafi jeji ta yi wakala ta dawo aka ce gashi can an taru duk ana jin wannan babban malami ya zo ta ce ita ba ruwanta da shi an ce ya zo ne don ya tabbatar da akwai Allah ita ko ta ce ba ta buƙatar dalili 1000 a kan akwai Allah domin ita ta san akwai Allah shi ma ba dan yana da shakka 1000 a zuciyarsa ba da bai rubuta dalili 1000 don tabbatar da cewa akwai Allah ba sai tafiyar ta kwance ta zaman ta lafiya. Ba a bukatar a bata lokaci akan ilmantar da mutane irin wannan. To wannan shine hanyar da take da wahala, kuma sannan sakamakon gaba ɗaya kowa ma ya san shi. Duk jahilcin jahili ya san akwai Allah, duk kafircin kafiri ya san akwai Allah. Magana cewa akwai Allah baya cikin abin da mai hankali yake kokontansa. Duk mutumin da yake inkari, ko Fir'auna da ya inkari, kangarewa ce da girman kai. Kisa Allah maɗaukake gaya masa, laqad alimta ma anzala ha'ula illa rabbus samawati wal ard. Haka Annabi Musa ya ce masa, laqad alimta, wallahi ni na san kai ka san babu wanda ya saukar da wannan ayoyin sai rabbus samawati wal ard. Haka shi duk wanda zai ce maka ba Allah ƙarya yake. Yawwa, shubha ce kawai da wasu mutane suka sanya musu, amma magana cewa akwai Allah shi yasa dama baya cikin abin da Allah ya aiko manzanni don su tabbatar da shi, sai dai don ya zama wasila na kira zuwa ga babban. Babban shine abauta wa Allah, ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Ba ai wata muqaddima cewa mun zo mu gaya muku akwai wani shine Allah, shi ya halicci sama da ƙasa, kuma shi ya halicce ku, to daga yau in kun yarda da wannan ku fara bauta masa. Ba haka suka zo ba annabawa. Duk annabawa sun san akwai Allah, abinda mutanensu sun san akwai Allah. Abinda suka gaya wa mutane na farko shine me, Allah nan da kuka san shi ya halicce ku, to ku je ku bauta masa. Kun kuka bauta goma ka, wannan shine sakon annaba. An fahimci wannan? Wannan dai mun sha tattauna akai. Wa ta'idu, abinda kuma ake samu abun wannan mutane shine kudindina abubuwa a kasa gane su. A ta wani zaurance da zai wahalda kai shine ta'id. A kudindina abu a kasa gane shi, ka kasa warware shi. Kama qila, kamar yadda ake cewa, sun ce wannan baitin na Abu al-Ala al-Mu'arri shi ya faɗe shi. Wasu kuma sun yi ƙarin wasu baitocin har wajen biyar ko shida ƙari akan wannan, suka dangana masa suna cewa zance dai mafi ƙarfi shine iya waɗannan ya faɗa. Yana cewa laula tanafusu fid dunya lama wudi'at kutubu tanaduri lal muhni wal al-umad yuhalliluna bi za'min minhum 'uqadan wa bil ladhi wada'uhu zadatil 'uqad. Ishi laula tanafusu fid dunya, ba dan tsere da gasa akan lamarin duniya ba, lama wudi'at, da ba a sanya kutubu tanaduri littattafai na bincike na debate na jayayya, shine tanaduri yawa na tattaunawa da suke a tsakaninsu. Kun san ita wannan hanyar ta ilmu kalami, ba kawai hankali ɗaya nake karara ta ba, zama ake wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, sai a ta debate. A kun san dai debate mai ta jayayya da musu. To yace ba dan neman duniya ba, da ba a rubuta wadannan littattafan ba. Lal mughni wal al-umad, ko al-mughni ko al-umda. Umda yake ishara zuwa ga shi, yasa ya sanya su baina kausain, saboda ishara ne zuwa ga mustalah na sunan wasu abubuwa. Wasu wadanda ba su fahimci wannan baitocin ba, sun dauka wai littafin fiqhu ake suka, wai mughni na Ibn Qudama. Wannan ba haka bane. Ya za a kawo wannan akan littafin da ake koyon addini da suke da amfani ga mutane? Ba wannan ake nufi ba. Al-mughni anan na Abdul Jabbar, Al-Qadi Abdul Jabbar ne Al-Mu'tazili. Yana da littafin sunansa Al-Mughni fi Abwab at-Tauhid wal 'Adl. Juz'i wajen 20 ne. Ba komai sai wannan nan can da muke duk wannan wahalhalin. Shi yasa ya ɗauko misalin, sai ya ɗauko da babba a cikin waɗannan littattafan waɗanda aka daɗe an rubuta su, sun an tsawaita ɗin, an wahalar, kuma an sha wahala. Mai rubutawar ya sha wahala, ya tsawaita maganar da ba ta da amfani, sannan kuma ya ci kurkuɗa zance, ya halda mutum a ƙarshe zancen da zaka fahimta shine akwai Allah. Duk mujalladi wajen 20 ɗin da za ka karanta, kuma gashi aya ɗaya ta wadatar da mu cewa akwai Allah, kuma shi ya halicci komai da komai. An fahimci wannan zancen? To shi yasa ya faɗi wannan. Kuma akwai al-umda, kitabu al-umda shi ma nasa ne, na al-qadi Abdul Jabbar, littafai ne guda biyu duka na malamin Mu'tazila. Al-qadi Abdul Jabbar a shekara ta 415 ya rasu. Shi ne umda, babban malami ne a cikin harkar Mu'tazilanci. Kusan shi ne ya rubuta al-usulul khamsa, wanda ya bayanin aqidu ko usul na abin nan na mu'tazila guda biyar din nan at-tauhid wal 'adl wal manzila bayna al manzilatayn wa al amr bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar da kuma abin da ya shafi infaz al wa'id wadannan guda biyar ai sune asalin mu'tazila ko to shi ya ba wai shi ya fito da su ba amma yana da littafi da ya sharhi ma'anar kowanne akan ka'ida ta su sune kuma iyayen da suka kwankwadawa shi'a maganganun aqidu a cikin abin da ya shafi ilmin asma'i wa sifat da kuma abin da ya shafi imani da qaddara sune iyayen gidan shi'a tay yace yuhalliluna bi za'min minhum uqada dariya wasu shine bi za'min minhum daga gare su yuhalliluna wai suna warware uqada wasu abubuwa ne da suka dudunkule aka kasa gane su yadda suke riyawa mana a zatansu wai sun rubuta waɗannan littattafai ne domin su warware wani rikici don mutane su gane addini wabillazi wada'uhu kuma wallahi wannan abin da suka rubuta na littattafai da wannan littafan zadatil uqadu rikicin ma karuwa yayi ba raguwa ba babu wani rikici da suka warware sai ƙara rikici shine abin da ke ne wabillazi wada'uhu zadatil uqadu bal rikicin karuwa ta hanyar waɗannan abubuwan da suka rubuta da sun bar mutane kamar da tsohuwar cancace wallahi da an zauna lafiya kashi dai ita ta yi zaman ta lafiya har ɗaya daga cikin su da ya tashi kokonto sai da ya ishara zuwa wannan tsohuwar sai ya so ya mutu akan tsohuwa a aqida irin ta wancan tsohuwa da take wancan gari ina ma irin wannan aqidar ya mutu ya fi masa da bai bata lokaci akan waɗannan abubuwan ba yanzu ka samu wata tsohuwa tana yawo a jeji kar kai mata zancen la ilaha ma'anallah ko ba a koya mata wannan ba kin yadda akwai Allah ba ta taba karanta komai ba sai ba kai akwai Allah mana Allah na tuba duk zancen ta haka za ta faɗa na rantse da Allah kafin a kawo mata wani sabon zance ta ɗauka a kwakwalwarta na asali yana nan cewa ta yadda akwai Allah duk wanda zai yi wani abu yanzu ku tuna kissar Juwaini mana mutumin da ya likita masa lamari din nan da ya tambaye shi lokacin da yake cewa ba a cewa Allah yana sama da ya masa tambaya akan dalilin fitra da ya samu yace shi yanzu wani abu ya dame shi a kwakwalwarsa dan Allah malam ka bani maganin da zan fita daga wannan rikici yace me rikicin ka yace ni gashi kullun na tashi addu'a nayi dan in yadda da abin da kuke gaya mana cewa Allah baya sama amma in na tashi zan yi addu'a sai in ga in na karkata kasa zan kalli kasa in ce ya Allah sai ga zuciyar ba za ta karba ba dole sai dai in yi haka ya Allah in kalli sama jikin ya ginu akan haka malamin ya kasa bashi amsa haka ya sako yana cewa hayyarani hamdani hayyarani hamdani kuma wannan abul ma'ali aljuwaini ne babban malami a cikin wannan harka kun ga yadda suka yi ta damuwa suka fada cikin irin waɗannan rikice-rikicen babu dalili saboda sun wahala kansu Allah madauki da ya kyauta shi kare shiryar da mu fahum yaz'umuna malan ibn qayyim ci gaba yake cewa su suna riyawa annahum yadfa'una bil ladhi wada'uhu cewa da abinda suka in an ce wada'a shine ya sanya abu mana ya kirkire abu ya rubuta shi ko ya ambace shi musamman dangane da littafi in mutum ya rubuta littafi ana cewa wada'ahu ya sanya shi to suna tsammanin cewa waɗannan littattafai da suka sanya suna yin magani ne suna tunkuɗe a shubuhohi wa shukuka da shakka wai suna ganin maganin shakka shine waɗannan littattafai ɗin falfadilu zakiyu mutum mai falala mana mutum mai daraja a cikinsu akwai ba a cikinsu ba mutumin duk mutumin da Allah ya yi wa falala ta shiriya da ilimi gwargwadon hali azzakiyu kuma mutumin da yake intelligent mai kwakwalwa shine azzaki da zalo shine azzaki mutumin da yake mai kwakwalwa faqih mai gane abu mai fahimta mai kaifin fahimta ya'lamu ya san anna shubha cewa shubuhohin nan kuwa wa shukuka da wannan kokonta zadat bidalika karuwa ma suka yi da wannan rubuce-rubucen na waɗannan mutane ba su yi amfani ba ina jin da kuma duk wanda ya karanta waɗannan littattafai da muke ba da misali da su a ƙira ma wanda yake kusa da mu ya san wannan balantana ya je kan su muguni ɗin da sauransu wa min al-muhal isi wani abu ne da ba zai yiwu ba Allah ya sula shifa'u wal huda wal ilmu wal yaqin min kitabillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa yahsula min kalami haula'i al-mutahayyirina al-mutashakkikina ash-shakkina wani abu kai shi wani abu ne da ba zai yiwu ba is impossible shine ma'anar muhal wani abu ne da a hankalci hankali ba zai karba ba ba zai yiwu ba Allah ya hasula shifa'u a ce wai waraka wal huda da shiriya wal ilmu da ilimi wal yaqinu da yaqini wai a ce ba za su samu ba ka karanta qur'ani ba za ka samu waraka ba ba za ka samu shiriya ba ba za ka samu ilimi ba min kitabillahi daga littafin Allah wa kalami rasulihi da kuma manzon da maganar manzansa sallallahu alaihi wasallam wa yahsula wai sannan kuma a ce wannan yaqini da shiriya an gane da ilimin yahsula wai a ce an same shi min kalami haula'i daga maganar waɗannan irin mutanen waɗanda suke mutahayyirin suru da dune su kansu a ruɗe suke ko al-mutashakkikin masu kokonto a kansu ash-shakina masu sa wasu kokonto su ba su da yaqini sun haifar da kuma yaqini a rabin nan sun haifar da kokonto a zukatan wasu mutane din alladina akhbara al-waqif ala nihayati aqdamihim waɗanda wanda ya tsaya ma'ana ya ga shine manan waqifu wanda ya shaidi nihayati aqdamihim ƙarshen kafafunsu ma'ana inda suka taka suka kai duk kokarin da suka yi matukar sa shine abinda ake nufi da nihayatul iqdam gabatuwar da mutum ya yi nihayar matukar da mutum ya je shine kaza to ga wani malami shi ya kai ƙarshe a wannan harkar tasu biman ta hai ilaihi zuwa ga abin da wannan zance nasu ya kare min maramihim na abin neman da suke nema haifu ya kulu ga abin da yake cewa ma'ana wani daga cikin malamansu shine ar-razi fakhruddin ar-razi shine dai wancan wanda ya je kauyen nan zai bada dalilai guda 1000 din matar ta ce ba ruwanta to ya ito ga irin abin da ya faɗa na kokonto a ƙarshen rayuwarsa yana da littafi a sunansa asbabul ladza asbabu ladza to a cikin malamai suna cewa shine littafinsa na ƙarshe a cikin wannan littafin ya faɗi wannan magana ɗin tare da shi su ibnu taymiya sun nakalto da waɗanda suka samu ma gaban kafin su sun nakalto wasu sun nakalto sun ambaci har su subuki da ba sa shiri ma da ibnu taymiya shi ma ya faɗi wannan magana daga cikin asbabul ladza ɗin ya samu ba daga wani akwai wani ne da ya rubutu yake cewa ibnu taymiya ba a san inda ya samu wannan magana ba ba ta da asali ba gaskiya bane cewa ar-razi ya tuba daga wannan ilmul kalami to wani mai masa raddi yake cewa samsa wannan magana ba ibnu taymiya ne ma fara kawo ta ba waɗanda ba sa san ibnu taymiya ma a cikin masu harkar ilmul kalami sun kawo wannan magana cewa ar-razi ya faɗe ta a cikin littafinsa a wannan asbabul ladza din me yake cewa shi razi gashi ku saurare shi ku ji abin da yake cewa wannan da bakin sa yake fadi nihayatu iqdamil uquli iqalu qalshan iqdamil uquli gabatuwar hankali ko gabatar da hankali misali zaka iya fassara shi ma da haka qalshan abin da za a kai na gabatar da hankali akan nassi an gane domin kun ga harkar ilmin kalami me akai a cikin sa gabatar da hankali ko ka ce ƙarshen abinda hankali zai iya kaiwa zuwa gare shi iqalu yace da baibayi ne wannan abubuwan nasu na ilmul kalami ƙarshen abinda suke kaiwa a cikinsa in sun kai kololuwa duk binciken da mutum zai yi akan wannan hanya ta ilmul kalami to nihayarsa ma'ana kololuwar zancensa shine nihayatu iqdamihi ƙarshen zancensa yace iqalu da baibayi ne ya sake daura kansa da shi in ji fa shi wanda ya san harka to kaga kai da baka san komai mai da Allah zaka bata lokacin kana karanta wannan a zuwa ce maka wai shine awwal wajib awwal wajib shine bautar Allah la ilaha illa Allah shine awwal wajib wa aktharu sa'il alamina dalalu mafi yawan dawainiyar da halitta suke yi mutane suke yi balalu a cikin bata suke manana nufin su wa halhalin da suka sha duk a bata ne yace wa arwahuna rayukanmu fi wahshatin min jusumina sun kasa daidaituwa a cikin kewa suke dawwamammiyar kewa tsakanin su da jikin ran daban jikin daban me yake nufi jikin yastajibu lil fitrati shi kuma ruhin saboda abinda aka ciyar da shi na barna da kokonto shi kuma ya rabu da fitra ya tafi neman wani abu ya kasa ganewa an kasa samun insijami daidaituwa da hadin kai da kwanciyar hankali da zaman lafiya da ɗaya bikewa tsakanin ruhi da jiki an gane abin da ke nufi yawwa shi jiki ya fi tafiya da fitra amma hankalin da ruhin saboda an shayar da shi wannan gubar ta ilmul kalami shi kuma ya rabu da jikin shine abin da ke nufi wa arwahuna jikinmu fi wahshatin a cikin kewa yake min jusumina daga jikunkunanmu wa hasilu dunyana kai ƙarshen taƙaicewa na lamarin duniyarmu azal cuta ce wa wabalu da bala'i iri-iri cuta ta imani da bala'i iri-iri da zai hauka mutum to sai ce wa lam nastafid ba mu fa'idanta ba min bahthina daga binciken namu to kun gani su suka ce awwalu wajibin al-bahth ko an-nazaru ko ash-shakku ko al-qasdu ila an-nazari an-nazar din shine al-bahth aje a bincike to shi gashi ya ce wa lam nastafid min bahthina tula umrina duk tsawon rayuwarmu ba mu fa'idanta da komai ba a shekara ta 6 da 6 ya rasu shekara ta 6 da 6 606 na hijira wannan mutumin ya rasu shekara 100 cif tsakaninsa da gazali 505 shi kuma wannan Fakhruddinin Razi 606 haka tsakaninsu kuma duk wannan hidima suka yi ta yi to idan Allah ka duba ku gani an ɓata lokaci akan waɗannan al'amura sun yi dai amfani mutane a wasu al'amura ɗin karkace a gaba ɗaya rayuwarsu a wannan suka yi kamar shi Razi yana da littafi a usulul fiqh al-mahsul yana cikin littafai masu kyau a wannan babin na usulul fiqh haka shi al-Ghazali littafansa suna da yawa sun amfanar da mutane a wasu wurare ɗin kamar musamman littafansa na fiqhu da usulul fiqh al-mustasfa da ya rubuta da sauran littafai da suka rubuta da ya rubuta kai kai kuma waɗanda yake akwai cakuɗi a ciki waɗanda wannan kamar misali ne ulumuddin ihya ulumuddin wanda akwai cakuɗi a ciki duk mai karanta shi ya kamata ya mai da hankali yawwa akwai matsaloli manya a ciki da suka bata suka saba wa aqida yawwa amma dai akwai wasu littafan da suka yi masu amfani amma akwai kuma marasa amfani da suka sha wahala akai dan shi falsafa yake Ghazali shine yazo yace falsafa shirme ce har ya raddi yace tahafutul falasifa rubujewar masu falsafa shine koma ilmul kalami daga baya ya koma sufanci ya rubuta littafin al-munqidhu min ad-dalal wai abin da yake bata yake cire mutun daga bata wai shine sufanci shine karshen abin da ya mutu akai shine Ibn Taymiya ke bada labari lokacin da ya mutu an ga kofin sahihul bukhari akan kirjinsa yana karanta shi mutu yace la Allah ya koma hadisi yayi watsi da wannan tarkacin yace Allah ji kansa kikenin haka ake to wannan irin abin da suke sun dauki lokaci mai yawa sun bata shi akan waɗannan abubuwan su ba su cire kansu daga kokonto ba ballanta za su cire mutane daga kokonto to ga abin da ɗayansu yake cewa walam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu abinda muka yi a bahasin namu kawai shine mun tattare an ce an ce wane ya ce wane ya ce cane na cane ko ba ku bane kuma in ka kala in ka karanta littafin abin da gani kenan qila fa in qalu qulna fa in qultum qulna in kun ce kaza mun kuma za mu ce kaza shine a ta debate a ƙarshe me ake so a tabbatar cewa akwai Allah yana nan shi halicci sama in ka dawo ka bar su ka shiga qur'ani ayar farko za ta nuna maka akwai Allah Allah shi halitta komai da komai kana buƙatar wancan zancan ko baka buƙata baka buƙatar sa don haka an sake dawo da mu cewa alqur'ani shine maganin duk wata shubuha duk wani kokonto da zaka samu akan addinin ka to ka je qur'ani anan maganin sa yake wallahi ina baku shawara ɗan uwa da duk wani musulmi ma mai zina kai matukar kokarin da zaka yi ka rika gane Qur'ani kuma ka samu lokacin da kullun zaka karanta shi karantawa ta nutsuwa kawai ba ta hadda ba haddar ana buƙatarsa ka haddace ka rike saboda istidlali amma ka zauna ka karanta alqur'ani karatu na fahimta Allah a cikin alqur'ani magana yake da kowa daga cikin halittarsa in ka sa kai ne muhaqqab a cikin qur'ani zaka fahimce shi in ku kai tsammanin da wasu ake ba kai ba to ba zaka gane shi ba ka dauka da kai ake daga an ce ya ayyuhan nasu kana ciki ya ayyuhal ladina amanu kana ciki kai kokari ka fahimci abinda Allah mutunci ke fadi zaka ga baka buƙatar wani abu bayan alqur'ani ka samu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su kuma dama dole sai da su a fahimci alqur'ani to ka hada waɗannan abubuwan biyu kuma ka dora su akan fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke su ma suna nan arbushi wallahi zaka ga ka zauna lafiya baka buƙatar duk wani abu da zai tayar maka hankali ko ya kawo maka rikici a addininka amma in ba za ka yi wannan ba baka fahimci alqur'ani ba tsakaninka da alqur'ani shi ne illa a samu laƙani wanda ba shi da asali ma fahimtar ma gurguwa kawai baka san alqur'ani baka san hukunce hukuncensa ba sai da samu laƙani wannan maganin kaza wannan maganin kaza kuma ba haka yake nufi ba to gaskiya ba za ka fahimci alqur'ani ba ko ka haddace shi kuwa ko Allah ramma ne in baka san ma'anar alqur'ani ba to amfanin da zai maka kaɗan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gani a daure a karanta tafsirai a san ma'anar alqur'ani Allah ya yi magana da bayinsa a cikin alqur'ani magana mai hujja magana mai ƙarfi magana mai fidda kai daga duk wata damuwa magana da za ta yi maka maganin matsalolinka suna nan a cikin alqur'ani in baka sani ba kuwa to haka za ka zauna a cikin kokontanka da wahala baka gane shi ba Allah ma dauke taimake mu laqad ta'ammaltu turuq al-kalamiyyah zancansa bai ƙare ba shi dai razi ya ci gaba da cewa ku saurare shi ku ji kun gane wannan baito shin ai mun gama da su to sai ce kai ta'ammaltu turuq al-kalamiyyah duk hanyoyin nan na ilmul kalami ta'ammaltu ha na lura da su na lura da su na tsaya ne musu kallon ta natsu wal manahij al falsafiyyah da kuma manhaji manhaji na falsafa mana hanyoyin falsafa fama ra'aituha tashfi alilan ban gan su cewa suna warkar da marar lafiya ba ni a gani na ba sa warkar da marar lafiya wala turwi ghalilan kuma idan mutum kishi yake ji ba sa kosar da shi su shayar da shi ya koshi shi ne turwi ghalil al-ghalil shi ne mai jin kishi ma'ana waɗannan abubuwan ba sa magani ga marar lafiya ba sa shayarwa da kosarwa ga mutumin da ke jin kishiruwa wa ra'aitu abinda na gani shine wa ra'aitu aqrab at-turuq mafi hanyar da tafi kusa zuwa ga cimma buri da waraka da maganin matsala ita ce tariqatul qur'an tariqatul qur'an wa ra'aitu aqrab at-turuq tariqatul qur'an hanyar alqur'ani ita ce tafi sauki aqra'u fil ithbat idan nazo maganar abinda ya shafi tabbatar da sifa ga Allah to abinda nake shi ne ina karanta ar-rahmanu alal arshi stawa in yadda cewa Allah madaukaki yadda ya faɗi labarinsa a cikin alqur'ani shi mai rahama yana daukake saman al'arshi shi ne ma'anar istawa fassarar istawa a ce ala irtafa'a shi ne mafi kyau ma'ana ya daukaka da Hausa akan ce a fasa kalli kalmar istawa a ce ya daidaita wani lokaci kalmar daidaitan sai ta iya baka wata ma'anar ba wannan da ake nufi ba ishe aqra'u fil ithbati ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa cikin abin da ya shafi ithbati mun san magana abin da ya shafi sunayen Allah da sifofi ko dai ithbati ne ko nafi ko ma'ana ko tabbatar da wata sifa ga Allah ko kuma kore wata sifar da bai ta cancanta ba ga Allah to misalin ayoyin da nakan karanta wajen ithbati shine ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka saman al'arshi wannan fassarar ita ce mafi kyau ce yana saman al'arshi ba lafazin daidaita ba. Daidaita za ta iya ba da wata ma'ana kamar mutum yana ishara zuwa ga ko zama ko wani abu, tunda wannan kalmar Hausa ce wadda Allah maɗauki ya amfani da ita, magana istiwa'i. To yadda salaf suka fassara shi ne irtifa'i, yawwa ɗaukaka, ka fassara shi akan ya ɗaukaka saman al'arshi yafi. Ilaihi da kuma faɗin Allah, ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib, zuwa gare shi kalmomi masu tsarki suke ɗaukaka. Wa aqra'u fi an-nafi, in kuma abin da ya shafi nafi ne, abin da zan karanta laysa kamithlihi shay'un, babu abin da ya kama da shi, babu wani abu da ya kama da Allah, ba shi da tamka, shine kamithlihi, ba shi da tamka wanda yake za a ce kamar shi, kamar shi babu. Da kuma faɗin sa, wala yuhituna bihi ilma, ba za su kewaye da iliminsa ba, ma'ana ba su kewaye da Allah maɗaukaki ba da bisa ilimi, ma'ana babu dama su yi idrakin komai nasa. An gane wannan? Ba iliminsa da ya sani na wani abu ba, ana nufin shi kansa dangane da Allah maɗaukaki, zatinsa da siffofinsa, to babu wanda ya isa ya kewayo ya san komai da komai. Amma iya abin da ya gaya mana iya shi za mu sani. To kun ga wannan hanya ce ta nafi. Me yasa ya kawo wannan zancen? Su abun masu ilmin kalami ba sa isbati sai abin da suke ganin da hankalinsu za su tabbatar da shi. Za su ce ai shi mahalicci, tunda shi ya halitta, to ba zai iya halitta ba sai face yana da kudura. Sai su ce to ashe Allah yana da kudura, shi mahalicci ba zai iya halitta ba sai face yana da ilimi, to ashe Allah yana da ilimi. Ba dan sun karanta Al-Qur'ani Allah ya ce ya san komai da komai, innahu ala kulli shay'in qadir, shi mai iko ne akan komai, ba wannan ce ta sa suka tabbatar da wannan ba. A'a, hankali suka kalla cewa tunda shi ya halicci komai da komai, waɗancan fararrun abubuwan, to lalle ya zama kaza. Tunda muka ga ya sanya sama daban, ƙasa daban, mutum wani dogo wani gajere, ya bambanta su da siffofi, to lalle yana da hikima. To ashe kenan Allah maɗaukaki yana da irada, komai nasa da nufi yake yi, to ashe kenan Allah yana da irada, ba saboda Allah maɗaukaki ya faɗa a Qur'ani an gane fa'alun lima yurid, ba ita suka kalla suka tabbatar masa irada ba. Don haka kun ga hanya ce mai wahalarwa, kuma sannan babu tabbas a cikinta. Wajen abin da ya shafi nafiyin kuma, kullum nafiyinsu mai tsawo suke yi, mai tafsiri. A tsari ko na aqidar ahlus sunna shine al ithbatul mufassal wan nafyul mujmal. Saboda al ithbatul mufassal ma'ana in an tashi tabbatar da siffofi, a bayyana siffofi da yanzu ku duba Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum, jumla goma ce a cikin ta, sentence goma ne a cikin ayatul kursi, dukkan su kowanne tabbatar da wani abu take yi, kuma bayani daki-daki da yake nuna maka ƙarin siffofi akan wanda ba a faɗa ba a jumla ta biyu, ba a faɗe ta a jumla ta farko ba, jumla ta uku ba a faɗe ta a cikin jumla ta biyu da ta ɗaya da ta biyu ba. Kowanne abu da aka tabbatar wa Allah ƙarin siffofi ne na kamala ake faɗa. An gane wannan? A mun kuma ka duba dangane da nafiyu a Qur'ani, abinda aka saba, abinda Allah maɗauki ya saba amfani da shi, shine an-nafyul mujmal, lam yalid wa lam yulad walamme kullahu kufuwan ahad, bal suna bada ma misalin wannan a matsayin dan misali ne kadan na nafiyun da aka dan yi tafsili kadan. Amma galibi sai a ce laysa kamithlihi shay, ba sai an ce maka da shay'un da a cikin ashiya din da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, duk ba su kama da shi ba, duk ba ta lokaci a ce maka babu abin da ya kama da shi. An gane wannan abu? To wannan shi ne. To su ko ɗan ilmul kalami sai su zo su yi isbati ɗan kaɗan, kuma su yi nafi mai tsawo, laysa dakhilal alami wala kharijahu walaysa jawharan wala fardan walaysa kaza la jismu wala makana lahu wala kaza wala kaza wala kaza, sai ai maka wala wajen guda 20 a jumla ta, duk kuma ba dalili akan tabbatar da ita. Wahalar ganewa, babu dalili wajen tabbatarwa, sannan kuma dangana na ƙasashe zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, domin da hankalin ɗan adam aka tabbatar wa Allah wannan abin ko aka kore, ba da ilimi ba. Allah sai kun gane wannan shi kuma to shine abin da yake nufi wala yufituna bihi ilma a ƙarshen jumlar sa bari ku ji maganar nadama sai ce wa man jarraba misla tajribati duk wanda ya gwada abin da na gwada arafa misla ma'rifati to zai san wannan abin da na faɗa muku duk wanda ya jarraba irin abin da ni na jarraba duk wanda ya experiencing abin da na experience a rayuwata to lalle zai san wannan abin da na faɗa muku yanzu ashe kenan babu amfani a cigaba da yin wannan harkar ilmin kalam a koma qur'ani a koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ce fa hadha inshaduhu wa alfadhuhu wadannan abinda kuka ji ko abinnan da na gaya muku inshadin sa ne rera waƙar da ya rera da bakin sa wa alfadhuhu kuma lafuzan sa ne faɗa wannan nan nadama din fi akhir kutubihi a cikin ƙarshen littattafan sa wa huwa afdalu ahli zamanihi ala al-itlaq fi ilmi al-kalam wal falsafati wannan mutumin a zamanin sa kakaf ba a irin sa ba duk mutanen da Allah ya halitta suka rayu a zamanin wannan bawon Allah to babu wanda ya kai shi kwakwalwa da fahimta na wannan harkar ta ilmi al-kalam da philosophy din shine the best mutum da aka samu a fahimtar wannan harkar ta ilmi al-kalam da falsafa shi yasa malamai suke cewa hikimar da Allah ya yi da ya kawo irinsu Ibn Taymiyyah bayan waɗannan mutane Allah ne ya cece addinin musulunci sai da wannan ya mutu da wajen shekara 50 da wani abu sannan aka haifi Ibn Taymiyyah sannan ya zo ya fara karanta littattafansu da irinsu da na shi a shine ya fara mai da raddi shi yasa Ibn Taymiyyah da ya tashi mai da raddi ga asha'ira su ne wannan kuma da cikin asha'ira da ya tashi mai da martani dangane da abin da ya shafi ilmin kalami da wannan harkar falsafar sai ya mai da raddi ga shi wannan mutum shi wannan din yana da littafi sunansa asasu taqdis babu littafin da ya tattara hujjojinsa na hankali akan wannan mazhabar irin wannan littafin asasu taqdis shi ne Ibn Taymiyyah ya zo ya masa raddi da aka samu suna bayanu talbis al-jahmiyya a cikin littafin nasa a cikin shafi ya kai 200 da wani abu shi asasu taqdis din iya shafukan da Ibn Taymiyyah ya kai wajen raddin maganarsa bai kare ba shafi 70 da wani abu yayin raddi amma littafin bayani talbisul jahmiyya yanzu bugun da mujamma suka yi masa ya kai wajen 8 ko 10 duka raddi ne ga wannan mutumin shi Ar-Razi akan wannan harkar ta su to kun ga wannan rahama sai da Allah ya yi wa musulunci ya kawo irin mutanen da za su gane wannan miyagun maganganun da cewa ba hanya ce mai kyau ba su zo su yi mata martani mai kyau su hada ku da Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin su ba abin da ake ji da shi irin wannan harkar ilmin kalami duk makaranta sai kowa ya karanta ka fara karanta mantiki a je a wahal da mutum ka ga ya koma ya tsufa akan wannan harkar bai san komai na Qur'ani ba bai san fassararsa ba bai san hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi sa malamai suke cewa da a ce irin su gazali yadda Allah ya ba su kwakwalwa sun karanta ilimin hadisi da zurfi da an fa'idanta da yawa irin su waɗannan din shi yasa da ma galibi za ka ga masu irin wannan bidiyoyin kullum ina faɗa muku wannan galibi za ka gansu masu kwanya ne ko da wahala da ma ka ga wanda yake ya yi fice a harkar bidi'a ka gan shi dolo galibi suna da kwakwalwa domin a kwakwalwar ce ta yi musu yawa suke ga Qur'anin bai ishe su ba su za su rena kai kuwa sai shi yasa sai a ce maka kai mahjubi ne su suna da hanyoyin da za su kodi ke su kuma waɗannan jahilci ya biyo a gunsu masu cewa mutane mahjubai saboda suna ma a cikin tafiyar su hankali aje shi ake gefe a bangaren sufaye hankali ba shi da fa'ida masu hankali masu amfani da hankali su ne masu ilimin kalami hanyoyi ne guda biyu dukkanin su bid'a sun saba ma juna wajen yadda suke tabbatar da abubuwa sai ka aje hankalinka ka zama kamar bawa sai abinda aka ce maka in sufanci kake yi in kuma abin da ya shafi ilmul kalami ne to sai ka aje maganar kowa a duniya baka yadda da ita ba ko ta Allah ce kun gane wannan bangarori ne guda biyu kowanne masu hatsari daidai in ta ce mai ka dawo Qur'ani ka girmama maganar Allah ka girmama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai ce wa kalamu amsalihi fi mithli zalika kathirun jiddan maganganun mutane irinsa irinsa da suka yi dangane da wannan matsala ko kokwanton da suka yi a ƙarshen rayuwarsu ko nadama yana da yawa kad zakarnahu fi kitab as-sawa'iq yace mun ambaci wannan a littafin as-sawa'iq al-mursala as-sawa'iq al-mursala na cikin littattafai masu tsada wajen mai da raddi akan wannan abu shi wannan ibn qayyim mai wannan littafin shi ya rubuta shi juz'i hudu nasa ya fita sauran ya bata amma akwai mukhtasar dinsa da akai ikhtisari daga gaba ɗayan sa kafin ya bata wanda Muhammad al-Mawsili yayi mujalladi ɗaya shine mukhtasar as-sawa'iq to amma shi asalin as-sawa'iq al-mursala din an samu mujalladi hudu an yi tahqiqin su suna nan sauran sun bata to a ciki din iya wannan din abin da aka samu in kun ga aikin da yayi wajen mai da raddi ga irin waɗannan haka ya bi su dama yana saya musu dagutu na daya dagutu na biyu cikin su tawili din nan su majaz da su waye duk dagutu ya kira su ma'ana hanyoyi da masu ilmin kalami suka koma kamar abun bauta suka rike su suka yi watsi da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to mun faɗi wannan da yawa a cikin kitabus sawa'i wa ghairihi da wasu ma wanda ba wannan ba lokaci yayi ko duk ma da zuwa mun wuce to mu tsaya inda yace wa zakarna qawla ba'd al-arifin bi kalami ha'ula'i to dole dai mu tsaya din nan inda ba abin da ya karawa abin ya ciki ma koma mu fara daga fahaza inshaduhu din ba matsala na so a ce mun fita daga maganar razi din ne amma babu damuwa babu laifi abinda muka ji ya zama daidai Allah ba mu ladansa abin da ke kuskure ne Allah gafarta mana Allah dora mu akan tabbatacciyar hanya hanyar Allah hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hanyar karkata ta bata ba sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik